الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى ددك من الجنيب mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 11 ga watan Al-Muharram shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 1 ga watan 10 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin tsaya ma gawa idan za ta wuce tsaya ma gawa idan za ta wuce wannan al'amari ne wanda aka shar'anta a farkon musulunci amma daga baya an shafe hukunci a farkon musulunci in gawa za ta wuce in kana zaune dole ka tashi ka tsaya har ta wuce idan ko kana cikin tafiya to sai ka dakata ka tsaya har ta gitta ka kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna zaune sai aka zo za a wuce da gawa manzo Allah ya tashi ya tsaya sahabbai suka ki tashi sai manzo Allah ya ce me yasa ba ku tashi suka ce ya rasulullahi ai gawar bai hude ci manzo Allah ya ce alaysat nafsan shin gawar bai hude ba rai bace ba wannan tsayuwa ana yin ta ne domin girmama ubangijin da ya kaddara mutuwa tsakankanin bayinsa ba gawar bace ba ake tsaya ma a'a ana tsayawa ne don girmama ubangijin da ya kaddara ma bayinsa wannan al'amari na mutuwa to dan haka wannan a farkon musulunci zuwa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daina tsaya ma gawa kamar yanda hadisai ne sun wuce a lissafa ingantattu kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tattara su a cikin littafin sa mai suna Ahkamul Janaiz wannan tsayuwa an shafe ta tsaya ma gawa in za a wuce da ita an gane ko na cewa in kana tafiya ka tsaya har ta gitta ka ko in kana zaune ka tashi ka tsaya har ka wuce wannan kwata-kwata an shafe shi akwai tsayuwa ta biyu ita ma da an shar'anta ta a farkon musulunci daga baya aka shafe jama'at da suka yi kamar yanda Hausawa suke faɗa riga malam masallaci jama'ar da suka isa makabarta kafin gawa ta isu to a farkon musulunci baya halatta su zauna sai an kawo gawa an ajiye kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tajlisu hatta tubu al-janayiz hatta tuba al-janayiz manzo Allah yake cewa kar ku zauna sai an aje gawa sai an kawo gawa an aje ta to wata rana an je wata jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna tsintsiye kafin gawa ta isu sai wani bayahudi sai yace ya Muhammad yace yanda kuke mu ma haka muke ba ma zama sai an kawo gawa an aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna domin ya saba musu daga wannan lokaci aka shafe hukuncin tsayuwa kafin gawa ta iso makabarta don haka kafin gawa ta iso makabarta in ka iso to ba laifi kana iya zama an gane ku kenan waɗannan tsayuwa biyu gaba ɗaya an shafe su tsayuwa ta uku domin cikar fa'ida ita ce sunna tsayuwa domin yin addu'a bayan gama binne mamaci kamar yadda bayani ya gabata. Hadisin Usman, Allah ya kara masa yadda, ke cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabri wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al. Usman, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzon Allah yakan yi tsaye akan kabar, sai ya faɗa ga jama'ar da suka hadarci jana'izar. Manzon Allah ya ce, ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa mai dacewa, domin a yanzu za a yi masa tambaya. To ita wannan tsayuwa sunna ce, domin yin addu'a ga mamaci bayan gama binne shi, kamar yadda bayani ya gabata. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama babi na 163, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yaban jama'a akan mamaci. Misali, mutum ne Allah ya masa rasuwa, jama'a suka yabe shi ko kuma suka fallasa shi, menene hukuncin wannan yabo ko fallasa? An gane ko? Abin da ake nihi da sana'un nasi alal mayyit shine yabo ko fallasa. Daman ɗayan biyu ne, idan mutum Allah ya masa rasuwa, in ma ya samu yabo na jama'a ko kuma ya samu fallasa ta su. Idan aka ce yabo, shine a ambata mutum game da ayyukan shi waɗanda suke na ƙwarai. Idan aka ce fallasa, shine a ambata mutum game da ayyukansa na banza. Shine malam ya zo mana da hadisin Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda. Anas ke cewa marubi janaza, wato jama'a sun wuce da wata gawa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a gaban ta gabansa. Fa asnau alaiha khaira, jama'ar da suke zauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi yabo na alkhairi ga wannan gawa da aka wuce da ita. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wajaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ta wajaba, ko kuma ka ce ta cancanta. Kuma marubi ukhra, zuwa jimawa, sannan jama'a sai suka wuce da wata gawa ta daban. Fa asnau alaiha sharra, wato suka yi fallasa ga wannan gawa, ma'ana jama'ar da suke zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fallasa wannan gawa, suka ambata shi wannan mamaci da ayyukansa waɗanda suke na banza. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبا، manzo Allah yace ta cancanta. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت، عمر Allah ya kara masa yadda, sai ya fada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi micece ta wajaba. قال sai manzo Allah yace dashi, hadha afnaytum alaihi khaira fawajabat lahu aljanna, wannan gawa ta farko da aka wuce da ita kuka zuba yabo a kanta, aljanna ce ta wajaba gare ta, ma'ana ya cancanta a shigar da shi aljanna. Shine manzon Allah ya ce fa wajaba ta nahul janna, don haka aljanna ta wajaba gare shi. Sai ya ce wa hadha afnaytum alayhi sharra, wannan gawa ta biyu ku da kuka aka wuce da ita kuka fallasa ta, manzon Allah ya ce fa wajaba ta lahun nar, ya ce wuta ce ta cancanta gare shi. Antum shuhada'ullahi fil ard, manzon Allah ya ce ku fa ku san da cewa matsayin shaidu na Allah kuke a ban ƙasa, matsayin shaidu kuke na Ubangiji subhanahu wata'ala a ban ƙasa. Duk wanda Allah ya masa rasuwa, in kuka ce mutumin ƙwarai ne, to abun Allah na ƙwarai, idan kuka ce na banza ne, to abun Allah na banza ne, kuma tare da cewa ya fi ku sanin halin da bawansa yake ciki. Don haka Hausawa suke cewa shaidun duniya su ne na lahira. An gane ko? Abinda suke nihi kenan, duk mutumin da jama'a suka yabe shi suka nuna cewa na ƙwarai ne, to abun Allah na ƙwarai ne. Duk mutumin da jama'a suka fallasa shi, to abun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin na banza yake. Kamar yadda annabi manzo Allah yake cewa antum shuhada'ullahi fil ard, ku matsayin shaidu na Allah kuke a ban ƙasa. Sannan ma da ya zo mana da hadisi na biyu a baban hadisin Abul Aswad, Allah ya ji kansa, wato yake cewa na iso birnin Madina, lokacin da na zo birnin Madina, fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sai na zo na zauna wajen Umar, Allah ya kara masa yadda. Famarrat bihim jinaza, wato sai wata gawa ta wuce da su, ma'ana aka zo da wata gawa aka wuce ta gaban Umar, Allah ya kara masa yarda da jama'arsa. Fa usniya ala sahibiha khaira, sai aka yi yabo ga wannan gawa. Fa qala Umar radiyallahu anhu, Umar Allah ya kara masa yarda sai ya ce wajabat, ta cancanta. Kuma murra bi ukhra, zuwa jimawa sai aka wuce da wata gawa ta daban. Fa usniya ala sahibiha khaira, ita ma wannan gawa aka yi yabo gare ta. Fa qala Umar wajabat, Umar Allah ya dade shi sai ya ce ta cancanta. Kuma murra bi sadisa, zuwa jimawa sai aka wuce da gawa ta uku. Fa usniya ala sahibiha sharra, sai aka fallasa wannan gawa. Fa qala Umar wajabat, Umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce ta cancanta. Abul Aswad Allah ya ji kansa ya ce fa qultu wa ma wajabat ya amiral mu'minin, sai nace ya amiral mu'minin menene ya cancanta. Qala sai ya ce qultu kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na fada ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada, ayyu ma muslimin shahida lahu arba'atun bi khayr adkhalahu Allahu aljanna. Idan Allah ya ce duk musulmin da Allah ya masa rasuwa aka samu daidai da mutum hudu, wato suka shaida cewa mutumin kwarai ne suka yi yabansa, adkhalahu Allahu aljanna, ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna a ranar kiyama. Duk mutumin da Allah ya masa rasuwa aka samu daidai da mutum hudu suka yabe shi, to sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. Fa qulna wa thalatha, muka ce ya manzon Allah koda mutum uku ne ma suka yi yaban. Qala wa thalathatu, manzo Allah yace koda mutum uku ne. Fa qulna wa thnan, muka ce ya manzo Allah koda mutum biyu ne. Qala wa thnan, manzo Allah yace kai koda mutum biyu ne, in dai suka yabe shi to sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. Umar Allah ya kara masa yadda yace thumma lam nas'alhu anil wahid, yace sannan bamu tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutum daya. Mun dai tambaye shi cewa koda mutum uku ne, manzo Allah yace koda mutum uku ne. Muka ce koda mutum biyu ne suka yabe shi, manzo Allah yace koda mutum biyu ne. Ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna a gobe kiyama. Don haka a takaice, kamar yanda muka yi bayani a baya, wannan hadisi yana tabbatar mana cewa mu'minai su ne matsayin shaidu na Ubangiji subhanahu wata'ala a ban kasa. Wannan shaida kuma bata keɓanta ba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hada mu'minai har izuwa kiyama. Kenan duk waɗanda suka bi hanyar magabatan kwarai, to idan suka bada wannan shaida, to Ubangiji subhanahu wata'ala da shaidarsu zai yi amfani. Don haka kuma kamar yanda malamai suka yi bayani cewa su mu'minai ba sa sabani a wajen ba wato mutane matsayi. Me yasa? Saboda su sukan auna mutum ne akan mizani wanda yake daya shine alqur'ani da sunna, shine mizanin su. Duk mutumin da aka ga yana kokarin bin dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala, koda yana wasu ayyuka waɗanda suke na sako, to wannan kasancewar mu'mine ba sa sabani a wajen wani, a wajen bashi matsayi. Za su iya faɗa wannan mutumin kwarai, illa kawai wasu ƴan kurakurai wanda yake nashi. Don haka kuma shaidar da ake amfani da ita, wadda ake lura da ita, kenan ta mutanen kwarai, ba shaida wata mutanen manza, kenan waɗanda suke mu'minai masu kokarin biyar alqur'ani da sunna, su ne sukan ba da irin wannan shaida. Idan suka ba da wannan shaida, to abin Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda suka faɗa shi ne Allah yake aiki da shi, tare da cewa ya fi kowa sanin halin da bawansa yake ciki. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu fadli man mata lahu auladun sibar, an Anas radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughu al-hins illa adkhalahu Allahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyyahum. Muttafaqun alayhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تهلة القسم. متفق عليه. قوله وتهلة القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. متفق عليه. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadlar mutumin da Allah ya ma ƴaƴansa kankana rasuwa. Mutumin da Allah ya karbi rayuwar ƴaƴansa waɗanda suke kankana, in aka ce kankanan yara sune waɗanda basu balaga ba, duk yaron da bai balaga ba shine ake kira ƙaramin yaro. Su kuma alamun balaga alamomi ne wanda malamai suka zana. Alama ta farko shine yin mafarki. Yin mafarki namiji da mace suna tarayya a kai shi, duk wanda yayi mafarki to wannan ya balaga, alƙalami ya hau kansa. Alama ta biyu wato shine in yarinya ce karama yin jinin al'ada, da zaran yarinya ta yi jinin al'ada ita ma ta balaga, wannan kuma abu ne wanda yake banta da mata. Sannan abu na alama ta uku wato shine tsurowar gashi na gaba. Gashi na gaba wanda yake mai kaushi idan ya tsuro to shi ma wannan wato balaga ta tabbata. Alama ta hudu shine cikar shekara 15. Duk wanda ya cike shekara 15 namiji ko bace to wannan shi ma alƙalami ya hau kansa. Kamar yanda kowane ɗaya daga cikin wannan akwai hadisi tabbatacce akan shi. To dan haka kenan yaron da bai kai ba wannan haddi Allah ya masa rasuwa shine ake magana. Sawa'an dan shekara 10 ne ko shekara 11 ko 12 ko 13 ko 14 matukar dai bai yi mafarki ba. An gane ko gashin gaba mai kaushi bai tsuro ba to wannan ana kildissa fashi a cikin kankanan yara. Shine yace babu fadli man mata lahu auladun sigar. Babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta mutumin da Allah ya ma ƴaƴansa kankana rasuwa. Menene sakamakon shi abun Ubangiji subhanahu wataala? Shine anan malam ya zo mana da hadisin Anas Allah ya karra masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min muslimin yamutu lahu salasatu lam yablughul hins. Manzon Allah ya ce babu musulmin da ƴaƴansa uku waɗanda basu balaga ba Allah ya yi musu rasuwa, illa adkhalahu Allahu aljanna bi fadli rahmatihi iyyah. Face sai Ubangiji ta'ala ya shigar da shi aljanna a gobe kiyama. An gane ko? A sababin fadala ta jin kanda Allah yake ma ayyam, ma'ana jin kanda tausayin da Allah yake ma ayyam, jin kan Allah subhanahu wata'ala game da ayyam shine sababin abin da zai shigar da mahaifin aljanna a gobe kiyama. Anan me zamu iya fahimta mu fa'idanta? Kenan mutuwar kankanan yara wannan sababi ne daga cikin sabubban da ke shigar da mahaifinsu aljanna a gobe kiyama. Kuma girman Allah subhanahu wata'ala da karamcinsa ya wuce matsayin ya shigar da uwayen su ƴaƴan ya kyale su. Kamar yanda nasi ne na Alƙur'ani wanda yake nuna cewa ƴaƴan musulmi gaba ɗayan su makomarsu aljanna ce a gobe kiyama. Duk ɗa na musulmi in Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga to sakamakon shi aljanna ce a gobe kiyama. Kuma su ƴaƴan Allah zai haɗa su da uwayensu a gidan aljanna. Kamar yanda can wato cikin suratu Zariyat Ubangiji ta'ala ke faɗa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahim. Ubangiji ta'ala ke cewa waɗanda suka yi imani ma'ana suka gaskata ubangijinsu suka gaskata manzanninsa wata ba'atuhum zurriyatuhum ƴaƴansu da jikokinsu suka bi su akan wannan hanya ubangiji ta'ala yace bi imanin alhaqana bihim zurriyatihim a sababin imanin da suka yi muka hada musu da ƴaƴansu dan haka mahaifi ubangiji subhanahu wata'ala idan ya shigar da shi aljanna to Allah yakan hada masa ƴaƴansa mu'mini su zama to mazaunin su daya in kaddara cewa shi mahaifi shi yake da matsayi kololuwa ƴaƴan suna da matsayi ƙasa to ƴaƴan sai Allah ya dauke su ya kai su a hada su da matsayin mahaifinsu in kuma mahaifan ƴaƴan su suke sama da mahaifan ubangiji ta'ala sai ya dauki ƴaƴan su wannan mahaifan sai a hada su da ƴaƴansu saboda shi na sama ba a yin ƙasa da shi sai dai shi na ƙasa a ƙara masa matsayi shi ne yace bi imanin alhaqana bihim zurriyatahum a sababin imanin da suka yi ubangiji ta'ala yace muka hada musu ƴaƴansu tare da su dan haka wannan hadisi dai a takaice malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wanda Allah ya ma ƴaƴansa kankana rasuwa kafin su balaga ya dau hakuri ya jimre ya nemi sakamakon lada abun ubangijinsa akan wannan musiba da ta same shi ta rashin ƴaƴa to alƙawarin da Allah ya masa shine shigar da shi aljanna abubuwa kiyama Allah zai shigar da shi aljanna abubuwa kiyama wannan kuma hadisi ya riga ya gabata tun a cikin babu sabr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ma li abdi almu'min indi jaza'u idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma hatasabahu illa al-janna ubangiji ta'ala ke cewa bawa na mu'mini bashi da wani sakamako a guna idan na karbi masoyinsa daga cikin iyalinsa na duniya idan aka ce masoyi ya hada akwai mata akwai mahaifi akwai mahaifiya akwai ƴan uwa kamar yayyu da kannu sannan akwai da duk wanda yake masoyinka an gane ku daga cikin iyalinka in aka ce iyali akwai mata akwai uwa akwai uba akwai wa akwai kane akwai yaya idan mutun ya dau hakuri ya jimre ya nemi sakamakon lada ubangiji ta'ala yace ba shi da wani sakamako a guna face aljanna a gobe kiyama hadisi yana cikin sahih bukhari don haka a takaice shi wannan hadisi kenan yana nuna mana wato mutuwar yaya kankana wannan babbar musiba ce musiba ce wadda take mai girma amma duk wanda ya jure ya dau hakuri ya nemi sakamakon lada a gun ubangijinsa sakamakon shi aljanna a gobe kiyama sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda tare da cewa shi hadisin kenan abinda muke so mu gane ya takaita ga musulmi domin cewa imamin muslimi ya mutu lahu salasatu babu musulmin da ƴaƴansa uku za su mutu kenan wanda ba musulmi ba baya cikin wannan sakamako sannan sharadi na biyu sai ya ce lam yablughul hins waɗanda wato ba su balaga ba idan aka ce alhins shine wato zunubi kenan wanda ba su kai matsayin su dauki zunubi ba saboda shi alƙalami na rubuta laifi yakan hau bawa ne a sababin balagarsa kenan duk wanda yake kafin balaga alƙalami bai hau kansa ba idan yayi laifi ubangiji ta'ala baya rubuta masa laifi kenan sharadi ne guda biyu sharadi na farko ya kasance musulmi sharadi na biyu su ƴaƴan ya zamanto ba su balaga ba sanan hadisi na biyu a baban Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamutu li ahadin minal muslimina salasatu minal walad manzon Allah yace babu ɗaya daga cikin musulmi wanda ƴaƴansa guda uku za su mutu face sakamakonsa abun ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya ce la tamassuhun nar manzan Allah ya ce wuta ba za ta shafe shi a ranar kiyama illa ta hillatar ƙasa wato sai warware rantsuwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa kowa sai ya bi ta kan wuta sai ya bi ta wuta kafin ya je aljanna ko da ka cancanci shiga aljanna to sai ka bi ta wuta an gane ku rantsuwa ce ubangiji ta'ala ya yi wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku ko mu'minai illa wariduha ubangiji ta'ala ya ce face sai ya gangaro ma wutar jahannama a ranar kiyama sai ya wuce kanta shine malam ya ce wal wurud huwa al wuburu ala sirat idan aka ce al wurud abinda ake nihi shine hawan sirati a hau a ketara sai ya ce wa huwa jisr shi Isra'i yace wata gada ce mansubun ala bahri jahannam wadda aka kafa ta akan wutar jahannama. Shi Isra'i wata gada ce wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya dura ta akan wutar jahannama, wanda idan an tashi idan an yi busa ta alkiyama, bayan an zo an yi hisabi an lissafa ayyukan bayi, an girka mizani an auna ayyukan bayi, sannan kuma za a hau Sirat. Duk wanda ya ketare sakamakon shi aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce manzon Allah ya faɗa, yake cewa wani zai wuce tamkar walƙiya. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi menene misalin walƙiya, sai manzon Allah ya ce ba ku san da cewa ita walƙiya kafin mutum ya kiuta idansa take zuwa ta zo, to wani tamkar walƙiya zai ketare. Wani manzon Allah ya ce zai wuce tamkar wucewar iska, ma'ana tamkar guguwa ta zo ta wuce. Wani kuma kamar sukuwar dawakai. Wani manzon Allah ya ce zai wuce da tafiya, wani da jan ciki. Manzon Allah yake cewa wa fi jahannama kalalib, akan siradin kuma akwai wasu kujiya wanda Ubangiji ta'ala ya kafa su a kowane gefe dama da hagu, wanda kuma ita wannan kujiyar an umarce ta da kama wanda aka ce ta kama. Wani daga ya hayo ba za ta bar shi ya wuce da zaran ta husgo shi wani yazu billahi sai ta jefa shi cikin wutar jahannama. Kuma a lokacin nan manzo Allah ya ce za a aiko da amana, dama da hauni za ta tsaya. In ka biya amanar Allah ka wuce, in baka biya ba amana za ta husgo mutum wani yazu billahi ta jefa shi. Manzo Allah ya ce kuma in an hau kan Sirati ba wanda ke magana sai manzannin Allah. Su ma iya abinda suke faɗa shi ne Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ma'ana Allah gyara, Allah gyara, manzannin Allah su kaɗai ne suke da magana. To don haka shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa ya ce wa in minkum illa wariduha, ku san da cewa ku muminai babu daidai da mutum ɗaya daga cikin ku face sai ya gangaro ma wutar jahannama, waliyazu billah. To don haka shi duk mutumin da Allah ya ma ƴaƴansa ƙanƙana rasuwa kafin su balaga, to bakin iya kawai shi da wuta a ranar kiyama sai wannan rantsuwa da Ubangiji ta'ala ne. In ya hau Sirati wuta za ta shafe shi, amma shafar da za ta masa kuma ba shafa bace ba ta azabtarwa. Wannan warware rantsuwa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Domin wuta takan zagaye mutum sama da ƙasa, dama da hauni, gaba da baya. Amma da izinin Allah subhanahu wata'ala ba za ta shafe shi da wata mugunta, kawai rantsuwa ce da Ubangiji ya yi za ta shafe shi amma zai wuce. To don haka wannan hadisi yana nuna mana sakamakon duk wanda ya dau hakuri akan musiba ta rashin ƴaƴa, to shine aljanna a gobe kiyama. Duk wanda Allah ya ma ƴaƴansa rasuwa ƴaƴa uku, to sakamakon shi kawai a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai kare shi game da azaba ta wuta. In ma wuta ta shafe shi kawai wannan warware rantsuwa ne da Ubangiji subhanahu wata'ala da yi. Don haka kuma wannan hadisi yana nuna mana babu daidai da mutum ɗaya daga cikin muminai face sai ya hau Sirati a ranar kiyama, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya yi rantsuwa. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya rasulullah, sai ta ce ya manzon Allah, zahaba rijalu bi hadisi, ta ce mazaje sun tafi da hadisanka, kullum suna tare da kai kana karantar da su sunna, gaba ɗaya sun kwashe hadisanka. Ta ce faja allana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah, ta ce ya rasulullahi muna da buƙatar kai da kanka ka keɓance mana wata rana ta musamman, kai mana alƙawari mu je gunda za mu same ka ka karantar da mu daga cikin abin da Allah ya karantar da kai. Haka wannan mata ta faɗa, ta ce ya rasulullahi muna buƙata da kanka ka keɓance mana rana ta musamman, kai mana alƙawarin wurin da za mu haɗu mu je mu ma ka karantar da mu daga cikin abin da Allah ya karantar da kai. Qala, sai manzon Allah ya ce da su, ijtami'ina yawma kaza wa kaza, manzon Allah ya ce ku je a rana kaza da kaza, manzon Allah ya ce ku haɗu kuma a wuri kaza, manzon Allah ya musu alƙawarta ya ce rana kaza ku haɗu a wuri kaza. Fajtama'na, waɗannan mata suka haɗu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nima daga kansu. Fa atahunna annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je musu fa allamahunna mimma allamahullah manzon Allah ya karantar da su daga cikin abin da Allah ya sanar da shi thumma qala sannan manzon Allah sai ya faɗa daga cikin darasin da ya ba su yace ma min kunna min imra'ati manzon Allah yace babu daidai da mace daga cikin ku tuqaddimu salasatan min alwalad da za ta gabatar da ƴaƴanta uku ma'ana Allah ya ba ƴaƴanta uku rasuwa ƴaƴan da basu balaga ba illa kanu da hijabu minan nar manzo Allah yace face sai sun kasance mata garkuwa da shamaki tsakaninta da wutar jahannama a ranar kiyama manzo Allah yace babu wata mace daga cikin ku da za ta gabatar da ƴaƴa uku ma'ana ƴaƴanta uku su rigaye ta mutuwa amma sai ka koma wancan hadisi na baya kenan lam yablughu lahins ƴaƴan da basu balaga ba illa kanu da hijaba minan nar manzo Allah yace face sai sun kasance mata garkuwa da shamaki tsakaninta da wuta a ranar kiyama fa qalat imra'atu wasnay wata mata sai ta zabura ta mike tace ya rasulullahi koda mata bi koda ƴaƴa bi ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasnay manzo Allah yace kai koda ƴaƴa bi ne koda ƴaƴa biyu ne in dai ta gabatar da su to sakamakonta aljanna abu bakiya kaga wannan yana nuna wannan wai abinda ake nihi wa koda bari ne mace ta yi ba koda bari ne ta yi to wannan yana kasance mata garkuwa da shamaki tsakaninta da wuta abu bakiya to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadala ta mutuwar ƴaƴa kankana kuma wannan babu bambanci tsakanin namiji da mace ma'ana shi mahaifin ko mahaifiyar ƴaƴa uku ko ƴaƴa biyu waɗanda basu balaga ba na mumini idan Allah ya masa rasuwa to sakamakon shi ita ce aljanna abubuwa kiyama kamar yadda wancan hadisi na farko ya gabata illa arsalahu Allahu aljanna face sai Allah ya shigar da shi aljanna kenan kuma a wannan hadisi face waɗannan ƴaƴa sai sun zame masa garkuwa da shamaki tsakanin shi da wuta a ranar kiyama ubangiji ta'ala ya faɗa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz wa ma lahayatud dunya illa mata'ul ghurur kuma bugu da ƙari wannan hadisi yana nuna mana halaccin mata su haɗu su nemi wani malami da sunan ya karantar da su addini an gane ku a tara su abu daya a karantar da su addini kuma wannan yana nuna halaccin shi malami ma'ana ya keɓance ma mata kenan rana ta musamman domin karantar da su addini kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da su don haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa babu yayi na musamman a cikin littafinsa ingantacce a cikin kitabul ilm baban da ke bayani game da tara mata a karantar da su addini don haka wannan abu ne wanda yake tabbatacce in ka ce ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ka kawo dalilin da ya keɓance shi don haka dai shi abinda aka haramta kadaita duk matar da ba muharramarka ba to haramun ne ka kadaita da ita amma don haka taron mata a tara su a wuri wanda yake amintacce wanda an amince ma fitina to ba laifi in babu ƴar uwarsu mace wadda take da ilimin da za ta karantar da su to ba laifi ba ne sai a diba mutum wanda yake mai taka tsantsan mai tsoron Allah mai dan kwatantawa wato ya karantar da su addini kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu alƙawarin cewa su haɗu abu kaza a rana kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka haɗu je ya karantar da su addini to shine anan malai ya zo da wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari a cikin littafinsa ya zo da wani hadisi na daban banda ma wannan hadisi sannan kuma wannan hadisi kenan yana nuna mana wato shi sakamakon lada yana kasancewa a bisa gwargwadon girman musiba saboda mutuwar ƴaƴa kankana ba karamar musiba bace ba don haka anan kenan ita daga cikin mata daga cikin sahabban manzon Allah matan sahabbai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi koda ƴaƴa biyu ne manzon Allah yace kai koda ƴaƴa biyu ne in dai mace ta gabatar da su suka rigaye ta mutuwa ƴaƴan da basu balaga ba to za su zame mata shamaki da garkuwa tsakaninta da wuta a gobe kiyama babul bukai wal khawfi indal mururi bi quburi zalimin wa masari'ihim wa izhari liftikari ila Allah ta'ala wat tahdhir min al ghaflati an dhalik an ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الهجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم متفق عليه وفي رواية أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي watuwannan babe ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin kuka da jin tsoron azabar Allah a lokacin da mutum ya wuce da kaburra na azzalamai idan ka wuce da makabarta ta arna to ana buƙatar kai kokari kai kuka ka hararo girman azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da waɗanda suka zalunci kawunansu shine anan yace babul bukai babe ne wanda ke bayani game da mustahabbancin yin kuka ma'ana an so mutun yayi kuka wal khawfi yaji tsoron azabar Allah inda mururi bi kuburi zalimi lokacin da ya wuce da kaburra na waɗanda suka zalunci kawunansu ma'ana waɗanda suka kafirce ma Ubangiji wa masari'ihim da makayarsu ma'ana inda azabar Allah ta ruhu musu wa izharil iftikari ila Allah ta'ala da bayyana bukata zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa bawa ya bayyana bukata cewa yana bukatar Allah ya bashi kariya game da azaba wa tahziri min al-ghaflati an zalik da tsawatarwa game da raukana game da haka ma'ana mutumin da zai wuce bai damu ba to wannan akwai tsawatarwa akan haka shine anan malam yazo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sahabbansa lamma wasalu lihijra diyar samu lokacin da suka isa wurin da ake kiran shi hijir wanda hijir wato gidaje ne na samudawa mutanen annabi sallallahu su samudawa wata al'umma ce aka yi wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dade su da nau'in dangi-dangi na ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu yana daga cikin babbar ni'imar da Allah ya musu mutane ne waɗanda suke mashiya ƙarfi wanda sukan fita dokar daji manya-manyan duwatsu sai su rarike dutse su maida shi ɗaki sun yi fice sun yi ci gaba a wajen rayar da ƙasa su gina ƙasa su rayar da ita su samudawa mutanen annabi salih kuma ga tsananin ƙarfi da Allah ya musu sai mutum ya zo ya kurkure dutse ya rarike dutse ya maida shi ɗaki to Allah sai ya turo musu annabi salih daga cikinsu Ubangiji ta'ala ya zaɓi salih ya turo shi a matsayin manzo ne ya kiraye su zuwa kaɗaita Allah a cikin ibada a lokacin da annabi salih alaihi salam ya kiraye su zuwa kaɗaita Allah a cikin ibada suka nuna masa cewa ba za su yi imani da shi sai ya zo musu da abin da suka nema na mu'jiza shine suka nemi cewa ya zo da taguwa kuma taguwar ta fito daga cikin fandusi kuma danta yana biye da ita kuma ya zamanto taguwar za ta iya wato ba garin gaba za ta iya shanye ruwan garin gaba daya annabi salih ya ce da su in har na roƙi Ubangiji na ya zo da abin da kuka nema za ku gaskata ni a matsayin manzo suka ce annabi salih alaihi salam ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo musu da wannan taguwa kamar yadda suka nema kuma taguwar Allah ya bata ikon shanye ruwan garin gaba daya qala hadhihi naqatul lahashir wa lakum shirbu yawmin ma'lum to a lokacin nan tafiya ta yi tafiya wasu suka yi imani da shi wasu suka ƙaryatar da shi su waɗanda suka ƙaryatar da shi suka samu damuwa suka ce su ba za su iya haƙura da wannan taguwa ya zamanto kullum a ringa baki-baki ya kamata a san yadda za a yi da ita suka yi shawara suka haɗe kai a lokacin nan aka samu wanda yake mafi tsiyatar mutanen alƙaryar wanda a cikin Isra'iliyat suke cewa sunan shi Quddar ibn Salif. Allah dai bai fada ba, manzansa bai fada ba, Ubangiji ta'ala dai ya fada idin ba'aka ashqaha, lokacin da mafi tsiyatar mutane wato yayi gaggawa ya ingizo domin soke wannan taguwa. Annabi Salihu alaihi salam yace musu naqatallahi wasfiya, yace taguwa ce ta Allah, ku rabu da ita da shayarwarta, ku rabu da ita kuma ku rabu da kasanta da take shanarwa. To a lokacin da suka soke wannan taguwa, da suka soke wannan taguwa, Ubangiji ta'ala ya yi wahayi ga bawansa Annabi Salihu cewa iya rayuwarsu nan gaba kwana uku. Ubangiji ta'ala ya ce tamattu fi darikum thalathata ayyam, kamar yadda ya faɗa a cikin suratu Hud, ya ce zalika wa'adun ghairu makdud, ku je ku zauna ku ji daɗi tsawon kwana uku a cikin gidajenku. Alƙawari ne na Allah, kuma alƙawari ne ba na ƙarya ba. Bayan kwana uku sun cika, azabar Allah za ta zo. Ana cikewa ran uku, Ubangiji ta'ala sai ya danɗe su da nau'in azaba kala biyu. Azaba ta farko, Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya yi kuwa, gaba ɗayansu suka mutu suna gurbana akan gurbinsu. Azaba ta biyu, Ubangiji ta'ala ya sanya ƙasa ta yi girgiza. Nau'in azaba biyu, Ubangiji ta'ala ya kama su da ita, suka zamanto tamkar, wato karmami wanda yake na shinge, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Qamar, fakanu ka hashimi da muhtadir, kamar yadda kuma ce yake cewa fa amma samudu fa uhliku bi tagiya. To shine anan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta wannan, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je yakin Tabuka, an gane ko yakin Tabuka, domin shi gidajen Samudawa yana kan hanyar Tabuka, shine wurin ake kiran shi Hijr, wanda Ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman, suratul Hijr, wa laqad kadzaba ashabul hijr al mursalin, shine yace lamma wasalul hijra, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna kan hanyar tafiya ta Tabuka, suka isa wurin da ake kiran shi Hijr, sai yace diyar Samud, gidaje ne na Samudawa, mutanen Annabi Salih. Manzon Allah sai yace da sahabbansa, la tadkhulu ala ha'ula'il mu'azzabi, kar ku shiga ga waɗanda, ga waɗannan wanda aka azabtar da su, illa an takunu baki na, manzon Allah yace sai dai kuna masu kuka saboda tsoron azaba ta Ubangijinmu. Fa in lam takunu baki na, in har ba za ku yi kuka ba, manzon Allah yace fala tadkhulu alaihim, kar ku shiga gurinsu, kar ku fita kansu. La yusibukum ma asabahum, dan kada abin da ya same su na azaba kuma ya same ku, dan kada a je abin da ya same su na azaba kuma ya same ku. Ɗayan biyu ne, wanda ya bi ta kan wurin in matsayin kafiri ne, ma'ana wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to irin azaba da ta same su za ta same shi a ranar kiyama. In ma mutumin da ya gafala ne game da wannan, wanda ya shiga bai samu damuwa ba, to shi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan iya damƙar shi da azabar da ya damƙe su da ita a ranar kiyama. Don haka annabi manzon Allah ya ce la tadkhulu ala ha'ula'il mu'azzabi, kar ku shiga gun waɗannan wanda aka azabtar da su, illa an takunu bakina, wato sai dai idan za ku zamanto masu kuka, an gane ko sai dai ku zamanto masu kuka. Fa in lam takunu bakina, in har ba za ku yi kuka ba, manzo Allah ya ce to fala tadkhulu alaihim, kar ku shiga ta kansu, kar ku fita kansu. La yusibukum ma asabahum, manzo Allah ya ce dan kada abin da ya same su na azaba ya same ku. Hadisi ne muttafaqun alai, a wata riwaya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yayin da ya wuce da Hijr, wato garin kenan Samudawa, mutanen Annabi Salih. Qala sai manzon Allah yace la tadkhulu masakinal ladina zalamu anfusahum, kar ku shiga mazaunan waɗanda suka zalunci kawunansu. An yusibakum ma asabahum, dan kada abin da ya same su na azaba kuma ya same ku. Illa an takunu baki na, manzon Allah yace sai dai idan kuka za ku. Thumma qanna ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'sa, manzon Allah sai ya lulluɓe kanshi ya sadda kai. Wa asra as-saira, manzon Allah ya sukunya raƙuminsa ya gaggauta tafiya. Hatta ajazal wadiya, sai da ya ƙetare wato wannan kwari, wannan daji, sai da manzon Allah ya ƙetare shi, sannan kuma ya ci gaba da tafiyarsa kamar yadda yake. Amma da ya shigo wurin manzon Allah sai ya sunkuya kanshi, ya janyo mayafinsa, manzon Allah ya rufe ka, sannan ya sukunya raƙuminsa ya gaggauta, sai da ya ƙetare wurin. sannan manzon Allah ya dan daga gaba. To wannan hadisi a takaice yana nuna mana wato dukkan wani wurare wanda Allah ya azabtar da bayinsa, to bai ya halatta wasu su zo su mai da wannan wuri wurin zama, bai ya halatta. Kuma in za ka bi ta wannan wuri, to ɗayan biyu ne, in har za ka bi to ya zamanto ka ba da tunaninka kana mai lura da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya damtu waɗannan mutane, ka yi kuka, ka yi kararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka duk irin waɗannan wurare tafiya domin shaƙatawa, domin ya wannan buɗe ido wannan kwata-kwata baya halatta. Kamar yadda wasu suke zuwa irin waɗannan wurare wanda Allah ya azabtar da wasu da sunan cewa wuri ne wanda yake na buɗe ido, ka je ka ga irin abubuwan da suka wakana, to wannan kwata-kwata baya halatta. Kamar yadda su san Mudawa da Allah ya halakar da su, har yanzu akwai alamun gininsu a wurin, domin wasu alƙarin da Allah ya halakar da su gine-ginen suna nan a tsaye. To don haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alamun wurin a yana nan har yau akwai shi a bayyane, inda Allah ya halakar da san Mudawa mutanen annabi Salih. To in har za ka bi ta gunto ɗaya biyu ne, in ma ya kasance kana mai kuka, in ka san ba za ka yi kuka ba to kar ka bi ta gunto. Shine annabi manzon Allah ya ce la tadkhulu ala ha'ula'i al-mu'azzabina, kar ku shiga gun waɗannan wanda Allah ya azabtar da su. Ya ce illa an takunu baki ne, sai idan za ku kuka, fa in lam takunu baki ne, in har ba ku zamanto masu yin kuka, fa la tadkhulu alaihim, manzon Allah ya ce kar ku bita kansu. La yusibukum ma asabahum, dan kada abin da ya same su na azaba kuma ya same ku. Don haka makabarta ta arna bai ya halatta musulmi ya bi ta cikinta, sai dai idan yana mai kuka, yana mai lura da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya damfi waɗannan. In har ba za ka yi kuka ba to ba ya halatta ka bi ta irin waɗannan wurare. Shi ne anan malam ya ce kenan wal khawfi inda al-mururi bi quburi dhalimi, da jin tsoron Allah a lokacin da mutum ya wuce wato game da makabarta ta waɗanda suka zalunci kawunansu. Kenan duk wanda ba zai lura ba, ba zai ɗau wa'azi ba, to ba ya halatta ya bi ta waɗannan wurare. Kuma wannan hadisi a takaice yana kwaɗaitar da mu, yana ƙara mana ƙarfin gwiwa akan cewa a cikin dukkan al'amuranmu na rayuwa, to mu yi kiwon al'amarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana mu hararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin kowane yanayi yake. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.